أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا ashirin da shida ne ko ga watan al-Muharram shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da nawa ne yau? Takwas ga watan sha 11 shekara ta 2015 a lissafin ɗan albashi, saboda an sha wahala albashi wannan watan. Za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bida'uha na babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, wanda muke gabatarwa kai tsaye a cikin wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria. Yau muna darasi na 77 insha Allah a cikin darussan da muke gabatarwa a wannan masallaci. In za ku iya tunawa, satin da ya gabata kamar mun tsaya ne akan wato qadiyar ko matsalar idan an zo binne mamaci din nan, in an ɗebi ƙasa zubin farko a ce min hakalakanakum, na biyu a ce wa fiha nu'idukum, dan ku a ce min hadu kurjikum taratan ukra. To wannan hadisin ne aka kawo Malam Albani yake ta sakuwa a kansa, sai kawo maganar Imamun Nawawi, Allah ya masa rahama, cewa ko da dai an ce hadisin ma dha'ifi ne, ai a iya yin aiki, ya halatta ai aiki da hadisi dha'ifi a cikin fada'ilul a'mali. To Albani yayi kokari ya kore wannan ma baya cikin fada'ilul a'mal din, sai yace fal jawabu alayhi min wujuhko. Kenan yau insha Allah ta'ala karatun mu mafi rinjaye zai gudana ne akan abin da ya shafi wato hukuncin aiki da hadisi dha'ifi. Ana jin ana cewa hadis dha'if ko to yaya hukuncin aiki da shi? Ya halatta a yi aiki da shi ko bai halatta a yi aiki da shi ba? Saboda a babi na karatu muna zuwa mu ci karo da hadisai da yawa, wannan a ce dha'ifi ne, wannan a ce sahihi ne, wannan a ce hasan ne. To akwai sabanin malamai mai tarin yawa akan wannan matsala din, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tattauna a kai bayan lokaci kaɗan da yardar Allah. To Albani ya ce wannan hadisin yana so ya nuna mana wannan ɗiban ƙasa da ake yi, a ɗiba a zuba, min haka laƙanakum wa fiha nu'idukum wa min hanu kurijukum taratan ukra. Da masu binne mamata suke cewa wannan abun bayi da asali, ba shi da tushe. Kuma wannan magana ta Imamun Nawawi cewa za a iya aiki da hadisi wato mai rauni a cikin fada'ilul a'mal da at-targhib wa tarhib, yau za mu zo mu tattauna da ikon Allah a kanta. Na biyu, sannan ya yi bayani a kan cewar tafsirin da aka kawo a ciki rabe-raben zubin farko a ce kaza, zubi na kaza a ce kaza. To ai hadisin ma da aka kawo bai kawo wannan tafsirin ba, ballantana ma a fake da hadisin a ce za a yi aiki da shi. Abu na uku, Albani ya ce annal hadisa dha'ifun jiddan, wannan hadisin ma mai rauni ne, mugun rauni. Idan an ce hadisi dha'if jiddan, wato matacce ne gaba ɗaya, ba zai tashi ba fata-fata. In an ce hadisi dha'if ne, to da ɗan dama-dama ya iya haɗuwa da wasu hadisan masu rauni su ɗan ƙara ƙarfi a aikin shi. Amma ku riƙe a babin ilimi na mustalahul hadis, idan aka ce hadha hadisun dha'ifun jiddan, in dai an kawo jiddan ɗin nan, to kawai kai gaba, babu maganan aiki da shi kwata-kwata. Mataccen hadisi ne gaba ɗaya, manzon Allah bai faɗa ba. Idan an ce hadha hadisun batil, akan ce hadisi batil, to batil kam wato kwatacce ne ma gaba daya ma lalatacce wato ya ma fi mawdu'i lalacewa la asla lahu bai da wani asali wani ne ya zauna kawai ya tukuya shi ya jefa shi kuma wai aka ce annabi ne fa kuma ya kamata mutane su sani cewa dole ne a yi kokari a tace hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda an samu makaryata da suka shiga cikin wannan addinin suka yi wa manzon Allah ƙarya suka kirkiri hadisai na ƙarya suka ciccusa su a cikin hadisan nan da ake karantawa saboda goyen bayan ra'ayinsu da bid'o'insu to kaga in malaman hadisi ba su fito fili suka waro suka tsamo mana waɗannan hadisai na ƙarya ba to za mu wayi gari muna aiki da maganganun wasu kuma zai samar da cin karo da kuma bautar da mutane akan maganganun da ba annabi ne ya faɗe su ba malamai sun yi bayani cikin waɗanda suka fi kowa wato suke ta ƙarerai wato a cikin hadisan annabi akwai ɗan shi'a akwai ɗan shi'an da aka kama shi yace shi kadai ya zuba hadisai na annabi na ƙarya sun fi 30,000 shi kadai yace in an kashe shi ma dai ya riga ya yi illar suna nan sun watsu a duniya hadisan ƙarya kusan 30,000 ko sama da haka akwai waɗanda suke zama haka kawai mutum sai ya zauna a ɗaki sai ya kirkira hadisi ya ce annabi ne ya ce Imam Suyuti yayi bayani akan masu yin ƙarya wa annabi akan hadisi a cikin Alfiyati Suyuti a koma a karanta musamman yayi magana walwadi'una fil hadisi masu yin ƙarya suke gaya wa annabi maganar da ba shi ya faɗa ba su liƙa su ce annabi ne ya faɗa ya ce akwai masu yi don addini da sunan addini suke yi akwai masu yi don sana'a ta kasuban mutum ya ƙirƙiri hadisi ya kawo na ƙarya zai ya samu na ci akwai masu yi waɗanda suke nasara ra'ayin wato nasara ra'ayin don taimakon wani ra'ayinsu kawai idan mutum yana da wani ra'ayi yana so abi kawai sai ya ƙirƙiri hadisi akwai wanda suke don addini akwai waɗanda suke yi don sana'a akwai wanda suke don goyon bayan ra'ayinsu da bid'arsu ya ce amma a cikinsu gaba ɗaya wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ula umuhum ya ce mafiya sharri a cikin masu yi wa annabi ƙarya mafiya sharri ya ce sufaye imamu Suyutin da ake ƙaryar ana rata ya cewa sufi ne shi to ya faɗa ya ce sufaye ba fa ni na faɗa ba shi yasa na ce aje a nemo Alfiyati Suyuti tana nan a kasuwar kurmi ana sai da ita a duba a gani wannan maganar babu ita ya ce sharruhum sufiyya sufaye masu cewa su sufayen nan su ne qad wada'u sun yi kawo hadisai na ƙarerai muhtasibina al-ajra fi ma yad'u kuma ma suna neman lada akan da'awarsu na kirkirar hadisai na ƙarya su dangantawa annabi su yi wa annabi ƙarya kuma su nemi wai Allah ya ba su lada akai yace fa qubilat minhum rukunan lahum aka karbo waɗannan hadisai daga wajen sufaye saboda an karkata gare su ana ganin suna da yawan zikiri suna da yawan salati suna da yawan ibada a zahiri ana ganin suna yawan bauta to wannan yasa jahilai suka karkarbi hadisan da suka yi ta basu rukunan lahum saboda an karkata gare su yace hatta abana hal ulahum hum har sai da manya-manyan malamai hadisai suka shiga suka fita irin su Imam al-Bukhari su Ibn Ma'in su Imam Daraqutni suka bi suka ci kwakulowa irin waɗannan hadisai suka bayyana su cewa waɗannan hadisan ba annabi ne ya faɗa ba so ashe akwai hadisan da ba annabi ne ya faɗa ba shi yasa jama'a yanzu an daina fa a babi ne ilimi a yanzu ci gaban da aka yi ba ta taso ba malami kurin ya zo ya zauna ya yi ta cewa annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce ba tare da yana takhriji yana fitar da hadisin nan wayar waito shi a ina aka waito shi sannan kuma menene ingancin hadisin ba ba zai yi ba saboda akwai hadisai masu rauni wadanda ba su tabbata annabi ya faɗa ba akwai hadisan ƙarya wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba wasu ne kawai suka zauna suka cituwansu suka shakokunsu suka danganta wa annabi kaga ko ba zai yi ba da shi sai Albani ya ce to wannan hadisin ma da ake magana a kansa gaba ɗaya ma dha'ifun jiddan ne yace bal huwa mawdu'un fi naqd ibn Hibban bari ne hadisin ma mawdu'i ne kamar yadda ibn Hibban ya naqadi fa innahu fi musnad Ahmad min tariqi Ubaydullah ibn Zahr an Ali ibn Yazid yana nan cikin musnad Imam Ahmad mujalladi na biyar shafi na 254 daga hanyar Ubaydullah ibn Zahr daga Ali ibn Yazid وهو الألهاني شين الألهاني علي بن يزيد الألهاني وقول النووي علي بن زيد ابن جدعان خطأ أما شين نووي يزو سيتي علي بن زيد ابن جدعان ني فوانا ما كان كسكري ني باشي مني علي بن يزيد ني الألهاني با علي بن زيد با ابن جدعان باشي مني سبو لمخالفته لما في المسندي saboda ya saba wa abin da yazo a cikin littafin musnad din mana imam al-albani ya ce ai asalin hadisin ai yana cikin musnad imam ahmad kuma ga me riwayar da aka faɗa a ciki ake sabani akan sa imam an-nawawi ya faɗi wani suna wanda ba daidai bane ba shi bane amma in an koma asalin littafin musnad din za a ga sunan waye ne ubaydullahi ali ibn yazid ne ali ibn yazid ne to amma imam an-nawawi sai ce ali ibn zaid ya shirye yawon din ibnu judan yace ibnu hibban yace ubaydullah ibnu zahar yarwi al-mawdu'at anil asbati wannan mutum mai suna ubaydullah ibnu zahar gashi a cikin isnadin ubaydullah ibnu zahar yana riwayar hadisai na ƙarya anil asbat daga mutane amintattu wa idha rawa an ali ibn yazid ata bi tammat idan wannan Ubaydullah ibn Zahr kujalayi a karkashin sunansa mutum ne da yana yawan riwayar hadisai na ƙarya to kuma gashi an same shi a isnadin idan yayi riwaya daga Ali ibn Yazid inda yayi riwaya daga Ali ibn Yazid to yana zuwa da tammat wato hadisai na masifa matattun hadisai na ƙarya yace to wa idza shama'a fi isnadi خبر عبيد الله في اسناد خبر اذن اسناد wani hadisi aka samu wadannan mutanen na daya Ubaydullah nabi Ali ibn Yazid da Al-Qasim Abu Abdurrahman indai a isnadin hadisi aka samu wadannan mazajin ku rike sunan su Ubaydullah din nan da Ali ibn Yazid da Al-Qasim shine Abu Abdurrahman lam yakun zalika al-khabar illa mimma amilatu aydihim to wannan hadisin wallahi da hannun su suka zauna suka shirya shi yanzu wannan malam ba ilimi ba ya zai iya fitar maka wannan ka duba Albani da yake harkar sa ce hadisin akan wannan hadisin guda ɗaya na zuba ƙasa a kabari fa yanzu shine mana birki dole sai mun warware wannan matsalar saboda ana yi ana zuwa kabarin ayi kaga mutum yana min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yana zuwa shi a tunanin sa yana yin daidai kuma yana yin shari'a to shine Albani yake sauke wa hadisin ma inji gaba daya dan ba a tabbatar da shari'a da maganar da ba annabi ne ya faɗe ta ba to jama'a idan yanzu wannan hadisi ne ana kokarin a danganta shi ga annabi cewa yayi kaza har ma su imamun nawawi da matsayinsa da darajarsa yana nuna cewa ba laifi a iya rufe ido tunda matsala ce ta falala aiki ne na ibada a iya rufe ido a iya karban hadisi mai rauni a dauka kuma Albani yana nuna a wannan hadisin fa kar a ce annabi ya faɗa hadisi ne ma dha'ifun jiddan kai na ƙarya ne ma yanzu wannan magana akwai dan dirsin arati ya shi da sunan wasu mutane marwaita hadisi to yanzu in an yi wannan ina ga wanda zai zo ya zauna a gida kawai yana bautar da mutane ya ce su zo su yi kaza su yi kaza su yi kaza in an yi magana a ce ai waliyi ne to su waɗannan ba waliyai ba ne ko a ce shi shehi ne to wannan yana nuna mana a harkar addini ba daga kafa ba wani wanda zai zo ya zauna ya gaya wa mutane wata magana ya ce a yi kaza
wallahi matukar ba annabi ne ya faɗa ba sai an bi diddigin wannan magana. Ku fahimci wannan dan kar mu zo mu yi karatu ba tare da kuna kama tashar ba. Muhimmin jiddan jiddan. To yanzu in dai an samu waɗannan mutane a cikin duk hadisin da kaga akwai wannan Ubaydullah din da wanda aka fara kawowa gashi nan Ubaydullah ibn Zahar karki Zahar Ubaydullah ibn Zahar da kuma Ali ibn Zaid da kuma Abu Al-Qasim shine Abu Abdurrahman kaga wannan mutane uku duk inda ka gansu a cikin isnadin hadisi to hadisi ne na ƙarya a gida suka zauna suka zana shi kawai suka danna shi a duniya. فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا ألواني يتي ما في كاو ما إما ظن حديث داما أي ديشي أتي أنا تندام داما تو أيها قولي ما مثال كر أتي موضوعي لكو تو أتزا أتي لشي حديثي ضعيف جدا فلا يجوز العمل به هنا إذن قولا واحدا بذا أيتي لشي وبهلة أيتي لشي بيزن شيء يتي كما بينا والحافظ بن حجر كما يدى حافظ ابن حجر شيء ونن بيان باني الباني با أشكل لتاف تبيين العجب فيما ورد من في فضل رجب أقول لتافي من كو إنا وسياقة ألبان إلمي كوان دع الله يباش داما لتافي نيم كو وري تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب حديثي دا أكي تكاوى أكام فلل وطر رجب وطر رجب كذا وطر رجب يا تترو حديثا قباتي يزيب سيام سأيكي duk hadisan da suke magana akan falalayin ibada a watan Rajab falalan watan Rajab kaza kaza hadisai ne na ƙarya amma dan Allah ku duba yayin da ake cika mana gidajen radio'n mu da magana akan watan Rajab azumin tsofaffi azumin wane ne azumin menene watan Rajab watan Rajab ai da bayani kuma mallan gabaɗe akan hadisan ƙarya. Yasa wannan ilimin na hadisi mallan yana da muhimmanci ba karamin muhimmanci ba, larura ne ya kamata a same shi saboda zai takeice maka wahala mai tari yawa kwarai da gaske. So idan ana tare da ni daman mun faɗa satin da ya wuce cewa insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan hukuncin aiki da hadisi dha'ifi. Hadisi dha'ifi mai rauni shin za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba. Malamai sun yi sabani sai ku biyo mu taho mu ji wanne za mu dauka za a yi aikin ko ba za a yi aiki da shi ba. Amma dai Allah yana so ku yi hakuri kar ku ji hujjojin da wasu za su faɗa ku yi saurin daukan ra'ayi ku tsaya sai an kai ƙarshen zancen. Yawwa saboda akwai za ku ji an kira wasu malamai manya an san falalarsu da darajarsu akan wannan babi. To kuma mutum ya ce bari abin nan amma dai ni ba cewa ne zan dora maka wani ra'ayi ba amma dai ka nutsu. Shine bayani na kuran akwai sabanin malamai akan maganar wato dangane da aiki da hadisi dha'ifi hadis dha'if. Ra'ayi na farko daga cikin maganganun malamai zamu takaito akan ra'ayuka guda biyu. Ra'ayin farko akwai malaman da suke ganin ya halatta mutlaqan ayi aiki da hadisi dha'ifi a cikin bayanin halal da haram a cikin bayanin farilla da wajibi da fada'ilul a'mali da targhib da tarhib duk gaba daya magana aiki da hadisi dha'ifi ya halatta kawai a rufe ido komai in dai dha'ifi ne dha'if kawai to lalle ayi aiki da shi. Amma sun ba da sharadi guda biyu. Sharadin farko ya zama ba dha'ifun jiddan ba ba irin na dazuwa su ma da suka ce ayi aiki da hadisi dha'ifi sun ce kada a ƙara masa jiddan in dai ya zama jiddan to a jefa da shi kurin ai gaba don ku wallahi ba annabi ne ya faɗa ba. Amma ina gaya ma saboda rashin lokaci da za a zo da yawa wallahi ina gaya maka za a ga abubuwa da yawa da aka bautar da mutane akan aiki da hadisi ana sa mutane su yi aiki da sunan ibada amma wallahi mallan hadisi ne dha'ifi jiddan. To amma babin ilimi babi ne na adalci wanda yi karatu ya karanta ya fahimta to sai ya huta amin shi dan wani ya ce masa kaza to ba zai dauki wannan ra'ayi ba tunda yana da ilimi akai. Suka ce kada hadisin ya zama mai tsananin rauni kamar shadidu dha'af kenan wannan in dai ya zama haka to matruk ne inda ulama. Sharadi na biyu suka ce ya zama a babin akan matsalar da ake magana babu wani hadisin in ba shi ba an gane ko mana kar a samu wani hadisin da ya wato ya ci karin haka din abinda suke ce wato mafuskantan wannan ra'ayi shine suna ganin cewa hadisi dha'ifi zai iya yiwuwa in yaje ya dawo ya zamanto ya inganta kad zai iya yiwuwa in an je an dawo an yi wani aiki ya zama hadisin ya inganta musamman idan wani abu mai karfi bai ci karo da shi ba to za a iya yin aiki da shi kuma suka ce a yo ai shi hadisi mai raunin nan ai yafi dai ra'ayin mutane ko ma'ana alhadisu dha'if aqwa min ra'ayir rijal hadisi dha'ifi yafi ra'ayin mazaje da a kawo ra'ayin wani malami ai banda a kawo hadisin ko da mai rauni ne a ce annabi ya faɗa amma mai rauni ne bai tabbata ba to suna ganin yafi dai a ce ra'ayin wani malami ne to su waye suke da wannan ra'ayi na aiki da hadisi dha'if din na farkon su akwai imamu abu hanifa imamu abu hanifa Allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin fatul mughith na imamu sakawi da kuma al-ajwid bi batul fadila ibnu hazm ya fada a wani kauli nasa cewa hadisi mai rauni a wajen imamu abi hanifa wallahi shi yafi muhimmanci akan aiki da ra'ayin wani ko kuma kiyasi idan dai ba a samu wani hadisin a wani babin a wannan babi in ba shi ba haka imam abu hanifa ya fada ibn al-qayyim yace kenan wannan yana nuna mana za a gabatar da hadisi dha'ifi akan kiyasi a bisa ra'ayin abu hanifa kamar misali akwai hadisin da yazo dha'ifi ne hadisin amma abu hanifa yace sai an yi aiki da shi dan ya fi ra'ayi hadisin qahqaha ake ce da shi hadisin kecewa da dariya a cikin sallah riwayar imamu tabarani wanda abu musa al-ash'ari yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai wani mutum ya shigo masallaci da ya shiga masallaci akwai wani rami a cikin masallacin to shi mutumin yana da wato makanta baya gani sosai yaya akai kawai ya shigo ana sallah sai ya fada cikin wannan rami ana cikin sallah to wannan fada wanda yake kuma mutane sun san yawanci an san akwai wannan ramin kawai sai suka fashe da dariya a cikin sallah shine hadisul qahqaha annabi yana limanci sahabbai suna bayan shi wani ya zo ya kuskure ya fada wani rami ramin da an riga an san da shi ana ganin cewa to ya aka yi bai kula ba sai ya fada fada wanda ya din sai ya ba su dariya suka fashe da dariya a cikin sallah ana idar da sallah manzon Allah ya ce da su me yasa ku dariya suka ce ai kaji abin da ya faru sai ya ce to dukkan ku ku je ku saki alwala kuma ku saki sallah to anan abin da nake so a babin fikihu ku yaƙuri za mu tafiya da akwai matsalolin fikihu haka da murin karantar tattaunawa yawa a hanya wato a babi na fikihu akan kallon a tunaninka misali me alaƙar karyewar alwala da yin dariya to in kun lura daga cikin takaddu littafai na fiqihu akwai inda za ku ji an ce idan mutum ya kece da dariya sai ya saki alwala to kaga in dai aka ce dariya kecewa dariya tana karye alwala ai an gama mutane da aiki ko ba ka bane ba to amma sabar abu hanifa in kai dan hanafiya ne duk wanda ya alwala ya kya to ka je ka jaddada alwala saboda hadisin qahqaha haka sunan hadisin hadisul qahqaha ina fata ana fahimta to abu hanifa ya ce lalle sai an yi aiki da wannan hadisin duk da cewa yana da rauni ya ce ai yafi kiyasi da ra'ayi akwai wani hadisin kuma hadisul wudu bi nabid at-tamr hadisin da yake magana akan halaccin yin alwala da tsimi na dabino a lokacin tafiya yanda hadisin yake riwayar imam abu dawud ne da imam tirmizi da ma ibnu maja Allah ya rahamce su gaba daya daga abdullahi dan mas'ud wato wata rana akwai wani dare da ake cewa lailatul jinni shi ma yana da bayani amma bari mu ce saboda rashin lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da yace wa abdullahi dan mas'ud me yake cikin butarka sai yace ya manzo Allah tsimi ne yace tsimin me sai yace tsimin dibino nabi sai yace dibino ai abu ne mai kyau kuma ruwa ne ai mai tsarki kawai aje a alala da shi alwala da ruwan tsimi tsimin dibino wannan hadisin malaman hadisi gaba ɗaya sun yi ittifaki da'ifi ne saboda halatta shi zai nuna cewa ya halatta ai alwala da kunun zaki ya halatta ai alwala da tsimi ya halatta ai alwala ma kai da koko ko farau-farau to a mazhabar Abu Hanifa akramakallah ana iya yin alwala da ruwan tsimi saboda akwai hadisin hadisin nabidu tamr idan kuna tare da ni wannan yana nuna mana cewa da yawa daga cikin malaman nan na fiqhu idan sun ce ayi kaza ko da za ku ga abun ya saba da wanda kuka saba to koyaye dai suna da wani abun da suka dogara da shi na hadisi ko da mai rauni ne to dama a karatu mun shayin bayani daga cikin mazhabobin nan mazhabar da take da kamfa take da karancin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ingantattu akwai mazhabar Abu Hanifa to shi kam lalle ana aiki da wannan shi ma dai ra'ayin yace da naiin aiki da hadisi da'ifi in kama ra'ayin wani gwanda in aiki da hadisi da'ifi ina fadin wannan ne saboda mutanen da suke goyen bayan ra'ayin cewa wai hadisi da'ifi ai gwanda shi akan ra'ayin mutane to kaga dai ga irin maganar nan ta Abu Hanifa Allah ya kara masa yadda sannan akwai hadisi shi ma da yazo cewa mafi yawancin kwanakin jinin al'ada kwana 10 ne amma galibin malamai a malikiya an tafi akan kwana 15 ne ko to a mazhabar Abu Hanifa kwana 10 ne shi ma akwai hadisi ne mai rauni riwayar Daraqutni da Imam Tabarani hadisin Abi Umama manzo Allah ya ce aqallul haid 3 ayyam wai mafi karancin jinin al'ada mafi karanci kwana 3 wa aktharuhu 10 ayyam mafi yawancin sa kuma wa aktharuhu 10 wato kwana 10 wannan hadisi Imam Tabarani ne ya ruwaito shi kamar yadda ya zace Majma'uz Zawaid to kaga akwai iskali iskalin anan shine yanzu duk matar da tayi jinin al'ada kasa da kwana 3 kwana 1 kwana 2 kenan ba al'ada bane kaga implication din ku sannan kuma duk wacce ta wuce jini al'ada ta wuce kwana 10 to kenan meye wannan ba haida bane saboda hadisin da yazo haka Abu Hanifa yace lalle za a aiki da wannan hadisin zai cewa da'ifi ne kuma hadisin da yazo akan sharadin yin sallar juma'a a gari dole ya zama birni ne hadisi ne da'ifi kuma akan wannan riwayar Abdurrazzaq a cikin musannaf da Ibn Abi Shayba cewa babu juma'a sai a babban birni to kauyukan da suke ba birane ba fa yanzu ba ra'ayi juma'a ba to Abu Hanifa ya ce lalle wannan hadisin abin yin aiki ne shi to wannan misali kai kenan Abu Hanifa yana da ra'ayin yin aiki da hadisi da'ifi kuma na baku misalan hadisan nan da'ifai na biyu akwai Imam Malik namu Imam Malik ibn Anas shi ma ya gabatar da hadisi mursali da munkati da kuma balagat akwai balagat na Imam Malik a cikin muwatta ga mai karanta muwatta yace da maganar sahabi duka akan wato kiyasi littafin sa na muwatta shaida ne babba akan wannan ra'ayi akwai hadisai mursalai masu tarin yawa da hadisai munkati ai masu tarin yawa Imam Ibn Abdul Barr ya faɗa cewa asalin mazhabar Imam Malik da kuma abin da yake da yawa cikin malikiyya suke kai mursal fiqa in dai mursal ne fiqa mutum da yake mursal fiqa to wannan wajibi ne ayi aiki da maganar sa ma hujja ce tilas ne ayi aiki Imam Malik yana da wannan ra'ayi duk da cewa a tahqiqin malaman hadisi marasil din Imam Malik ba a karba in ba na mutanen Madina ba in ba na mutanen Madina ba kamar yadda yazo a cikin Aridatul Ahwazi na sharhin Sunan Tirmidhi mutum na biyu na uku Imam Abu Idris Ash-Shafi'i Muhammad bin Idris kai Ash-Shafi'i Imam Ash-Shafi'i shi ma yana da ra'ayin aiki da hadisi da'ifi shi ma ya ce a iya aiki da hadisai da'ifai a fifita su akan kiyasi akwai hadisin da yayi magana akan an halatta yin sallah a makka a duk lokutan da annabi ya hana a yi sallah din nan na nafila yace in a makka ne ya halatta a yi ba annabi yace la salata ba'da al-asri hatta taghruba ash-shamsu ba wala salata ba'da as-subhi hatta tatlu ash-shamsu to sai kun ga hadisin haka yake ko to sai amma a wannan riwaya da ifa sai aka ce illa bi makkata sai dai in a makka ne kenan in a makka kake ya halatta kai ta nafilan ka bayan asuba a ra'ayin shafi'iyya ya halatta kai ta nafilan ka bayan la'asar a ra'ayin shafi'iyya to shi ma wannan hadisin da'ifi ne kuma ya saba wa kiyasi kuma ya saba wa sauran garuruka ya kawo wani hadisin da aka ce duk wanda yayi habo sai ya saki alwala kuma zai iya gili akan abinda yayi na sallah duk da cewa hadisin nan da'ifi ne kuma hadisi ne mursali ibn al-qayyim yayi bayanin wannan a cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mutum ya habo ya fita ya je ya wanke ya dawo ya daɗa tsorawa ya ci gaba imamu ahmad ibn hanbal shi ma yana da ra'ayin a iya aiki da hadisi da'ifi ra'ayi mafi shahara daga cikin maganganunsa ya faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya ce alhadisu da'ifu ahabu ilayya min ar-ra'ayi ni fa hadisi da'ifi na fi son sa akan ra'ayi in ji imam ahmad ibn hanbal lallai in an faɗa ɗin za ku ji lallai kam hadisi da'ifi ya fi ra'ayi to yana kan wannan ra'ayi kuma babu gudu babu ja da baya ya faɗi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba an yi ruwaito a hadisai masu tarin yawa cewa kamar yadda imamul asram yake cewa imamul asram shine ahmad ibn muhammad ibn hani at-ta'i ana ce da shi al-kalbi al-asram al-iskafi yake cewa ya ga abu abdullahi yace abu abdullahi imam ahmad kenan al-kunyasa idan dai hadisi daga manzon Allah ne kuma a isnadinsa akwai wani abu da za a iya kamo da shi idan ba a samu wani wanda ya saba masa ba kamar irin ruwayar su Amr bin Shu'aib an abi jaddi da Ibrahim al-Hajari yace to yana ana iya daukan ai aiki da shi kuma ana iya aiki ma da mursali in ji shi da fada maganganu da yawa da suka tabbatar da haka an tambayi Imam Ahmad misali mutum ne yana gari guda a garin nan babu ba wani mutum illa cikin malamai sai dai mutumin da yake yana da hadisi amma hadisin baya iya bambancewa sahihi ne ko da'ifi akwai kuma mai ra'ayi ga mai hadisi amma hadisin ba a san ingancinsa ba da'if ne ko sahihi ka dauka ma da'if ne ga wancan kuma yana da ra'ayi a hannunsa wai wa za a tambaya Imam Ahmad ya ce ku je ku tambayi mai hadisin ko da'ifi ne ko ajiye mai ra'ayin kaga dai karfafa wancan magana kenan yace wala yusalu sahibur ra'ayi ba a tambayan ma'abucin ra'ayi yace al hadisu da'ifu aqwa min ar ra'ayi hadisi mai rauni ya fi ra'ayi a wajena mutum na biyar Abu Dauda Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani Allah ya masa rahama shi ma yana da ra'ayin ai aiki da hadisi da'ifi malamai suna cewa shi Abu Dauda ya karɓi wannan ra'ayi ne daga malaminsa Imam Ahmad sai Abu Dauda al-Majirin Imam Ahmad Abu Dauda al-Majirin Imam Ahmad to ya dauki wannan ra'ayi na aiki da hadisi da'ifi akan wato ra'ayin malaminsa goyen bayan malaminsa fi amali bil hadisi da'ifi yace a littafinsa idan ya zo babi a cikin Abu Dauda in ya duba ya duba ya duba ya ga babu wani hadisi ingantacce to yakan lalumo ya ɗauko hadisi da ifi ma ya sa a babin da ya bar shi haka yace li'annahu aqwa indahu min ra'ayir rijal saboda wannan hadisin ya fi ra'ayin mazaje a wurinsa akan a kawo ra'ayin wani gwanda a kawo hadisi haka Ibn Salah ya faɗa cikin ulumul hadisi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa rahama yace wannan ra'ayi da Imam Ahmad ya faɗa Abu Dawud ya gina littafin sa As-Sunan ra'ayin Imam Ahmad nan cewa hadisi da'ifi ya fi ra'ayin mutum to shi Abu Dawud complete littafin sa Sunan Abu Dawud akan haka ya gina shi so din inda ya laluma to koda hadisi da'ifi ne zai iya kawo shi dan yafi ya kawo ra'ayin wani haka ya gina shi inji ibnu taymiya yace ga wanda ya lura da littafin ya karanta shi sosai yace wala allahu akada zalika an ahmad koda yake dai la allah ya karbi wannan ra'ayi ne daga imam ahmad ina fatan ana fahimta tai kun ji waɗannan ko sannan daga cikin su akwai kamaluddin ibnu humam shi ma malami ne babba kamaluddin ibnu humam shine muhammad ibnu abdul wahid ibnu abdul hamid kamaluddin wanda ake ce da shi ibnu humam a sakandari ake ce da shi mutum bahanafi ne mutumin hanafiya ne faqihi ne usuli ne kuma hafizi sannan malamin tafsiri ne yana da littafi na sharhul hidayah da ake ce da shi fathul qadir da kuma at-tahrir fi usul al-fiqh da sauransu to wannan yana da ra'ayin cewa lalle a iya aiki da hadisi dha'ifi yace mustahabi ne ma amma banda mawdu'i akwai muhammad ibn al-mu'in muhammad al-mu'in ibn muhammad al-amin shi kuma haka sunan sa yake muhammad al-mu'in ibn muhammad al-amin shi ma yana da ra'ayin ayi aiki da hadisi dha'ifi yace kai hadisi dha'ifi yafi ijma'i ma yafi qaulin sahabi tab shi kuma wannan ra'ayin sa kenan to waɗannan a takaice wasu daga cikin malamai da suke da ra'ayin aiki da hadisi ne dha'if amma kun ji dai babban abin da suke faɗa cewa dai da hadisi dai dha'ifi wanda shi dai akan ra'ayin wani ko to bari mu ji ra'ayi na biyu wasu daga cikin malamai al-muhaqqiqina su ma suna da wani ra'ayin sabanin wancan cewa al-hadisu dha'ifu la yu'malu bihi mutlaqan hadisi dha'ifi ba a aiki da shi kwata kwata kar ai aiki da shi jama'a wannan karatun zai mana amfani saboda ana cin karo da hadisi a wajen karatuka da yawa wajen malamai da yawa sai ka ji an ce hadasu hadisun dha'ifun ko kuma ai ta sabani ko ai wajen maganganu wannan malamin bid'a ya ce eh ai dai an yi yadda ko dai hadisin ra'ifi ne dai ra'ifi ai ya fi ra'ayin wani ana faɗa ko ba haka bane ba yawwa ko a kawo alittafi a kawo magana sai an gama korowa sai a ce kash hadisin dha'if to wani zai stikin ya tsaya ce ai aiki da shi a hakan ma wani kuma zai ce ba ra'ayi ba to yana da kyau a babin ilimi tunda mun zo gaba to mu tattauna dan mutane su gane shin za a aiki da shi ko ba za a aiki da shi ko kuma kowa ku ji ra'ayinsa to su waɗannan fa sun ce kwata kwata lafil ahkam halal da haram ko a cikin fada'ilul amal ko targhib wa tarhib shine kwadaitarwa ko tsoratarwa dan akwai masu ganin cewa in a kwadaitarwa ne wajen abu na falala a kwadaitar da mutane su in dai hadisi dha'ifi ne a iya yi ko a tsoratar da mutane a kawo hadisi wanda yake magana akan hukuma duk wanda ya kaza za a yi masa kaza to wannan tun da dai tsoratarwa ne a bar shi kurin ayi aiki da shi a haka akwai masu wannan ra'ayi su abinda suka ce wannan ra'ayi na biyu ba ra'ayi aiki da shi ba ko a hakan ne kada ayi aiki da hadisi dha'ifi to suka ce shi fa hadisi dha'ifi yana fa'idantar da azzannul marjuh ne zaton da yake wato mafi karancin zato ba ingantacce ba shine rajih ba yi an faɗa amma ba a da tabbacin annabi ya faɗa suka ce kuma Allah ya zargi aiki da zato ko ba haka bane su ma sun yadda wadancan da suka ce ai aiki da hadisi dha'ifi sun za hadisi dha'ifi yana fa'idantar da azzannul marjuh zato kaje ba washe ma ce a fazato zunubi ne ko da ya zama gaskiya ko ba ka bane to suka ce Allah ya zargi amfani da zato wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna haka Allah ya ce inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a haka alqur'ani ya ce yawa yawan su ba sabun komai sai zato zannul marju ake nufi kuma lalle wannan zato baya fa'idantar da komai a wajen gaskiya ga Allah ya faɗa zaton nan baya fa'idantar da komai akan gaskiya ya za a ce ai aiki da hadisi zai can kuma Allah ya ce in yattabi'una illa dhann a cikin al'am ba abin da suke bi sai zato kenan dai Qur'ani ya zargi bin zato suka ce hadisi dha'ifi ko ba mu je ko ina ba anan kadai ba za a aiki da shi ba dan ko zato ne zaton kuma ba mai rinjaye ba kuma annabi ya faɗa iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabu alhadith annabi ya ce ku yi nesa ina jan kunnanku a hirzinku kada ku yi aiki da zato saboda zato mafi ƙaryar zance ne hadisin Imam Bukhari ne ruwaito shi da Muslim. Yanzu ko anan aka tsaya bai isa ba. Ana buƙatar ƙarin bayani ko? To. Suka ce abu na gaba. Wai an gama aiki da hadisai sahihai ne? Hadda za a zo ana lalumar da'ifai? Masu ƙarfin ba lafiyayyu ba a gama aiki da su ba a zo a ce mutane su bi da'ifai? An gama? Kun ƙare su? Kun kammale su? To, tun daga masu inganci dan me yasa za a zo a ce aiki da hadisi da'ifi? Suka ce hadisai sahihai da ake da su sun wadatar a ce wa mutane su bi ingantattun. To ra'ayin su waye wannan? To ga sunan. Na farko akwai Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in yace sam magana aiki da hadisi da'ifi bata kawo ba, ba a zuma da ita ba. Daga na biyu akwai al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, mai gida kenan. Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari yana da ra'ayin kada a yi aiki da hadisi da'ifi. Hadisi mai rauni ba za a aiki da shi ba. An tabbatar da wannan a cikin aikinsa da sahih Bukharinsa da irbuta da tsananin da ya sa a sharadi wajen karɓar riwaya. Bukhari fa zuwa ya yi fa aka ce cikin malamansa zai karɓi hadisi a wajen wani malami, ya je ya tarar da shi a gona da dabbobi yana ba su abinci, sai ya ga ya ɗauko ƙwarya yana kiran akuya ko dabba, yana kiranta ta zo ta zo ta zo, sai ya leƙa ya ga babu komai a ciki, ya ce kaf, ya ce wannan mutumin da yake yaudarar dabba shi zan zo in karɓi hadisin annabi a wajensa? Ba da aminci. Ya yi kwana ya ce sai an jima, ya ƙara gaba saboda tsantseni. Shi sa a cikin dai littafinsa sahih kukula Bukhari yana da littafai da yawa, su khalqu af'alul ibad, sahih Bukhari yana da at-tarikhul kabir da as-saghir. To a cikin waɗannan su at-tarikhul kabir da as-saghir ne yana da akwai hadisai masu rauni a iya samu hadisi biyar, amma a cikin Bukhari in dai hadisin da yace masa haddathana 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 hadisi musnadi muttasili mai isnadi, to babu da'ifi a ciki. Sai dai a cikin akwai a cikin al-mu'allaqat wanda yake dan share fage da su. Mu'allaqat kala biyu ne a cikin sahih Bukhari, akwai maruwi bi sigatil jazmi, akwai maruwi bi sigatil tamrid. Wannan wani babi ne shi ma a cikin musnadul hadith. Amma tsuran hadisin Bukhari qala haddathana fulan qala haddathana gabaɗaya Bukhari babu zai. Wannan shine mafi ingancin maganan malamai da suka faɗa, suka ce as-sahhu kitabin ba'da kitabin la sahih Bukhari, bayan al-Qur'ani littafin da yafi kowane inganci authenticity a duniya gabaki daya sahih Bukhari ne. Shine hadisi duk hadisi kwaya daya, yace wallahi kafin na rubuta shi sai nayi alwala nayi raka'a biyu a rauda, ya gaya wa Allah ya Allah ka sa albarka a cikin wannan hadisi ka sa daidai ne. Haka ya rubuta su hadisai 700 da wani abu. Duk hadisi yace kuma na rubuta shi ne da farin wata, haka makalla farin wata ba fitila, haka yake zama yana rubutawa. Ai ya karanta kusan mutumin da sai dai makance fa, ya makance mahaifiyarsa ta sa kai mai addu'a, kai mai addu'a ce Allah ka sa wannan ɗaya albarka. Kun kaga Allah ya karbi addu'a idan ya dawo wasai. Wata ran za mu karanta tarihin Bukhari saboda yana da amfani a gare mu a cikin karatun sha mamaki. To wannan bawan Allah baya aiki da hadisi da'ifi, ya ce kar a yi aiki da shi. Almajirinsa Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi shi ma bai yadda da aiki da hadisi da'ifi ba. Daman haka suke Bukhari Muslim muttafaqun alayhi, Abubakar da Umar haka suke. Ina ba ta ana fahimta, ko da yake wasu malaman akwai masu ra'ayin fifita Muslim akan Bukhari saboda tsabar ta asubanci, eh mutanen maghrib ba yanzu anan mu ba ana ambatan bukhari bukhari an ce bukhari an rufe kofa ba to in kaje maghrib ba mutanen maghrib su ko muslim kullum muslim 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 bukhari shine a kasa suka ce ina ai muslim ai yafi bukhari su kuma a ra'ayin su kenan a fahimta su wasu kuma suka ce laulan bukhari lama jaa lama raha muslim wala jaa suka ce muslim din wa kai inda ba dan ma bukhari ba an san wani abu ma muslim a duniya suka ce da ba dan ma bukhari ba da ma muslim bai ma zo ba kwata kwata suka rufe kofa kirif to muslim din da shi da malamin sa bukhari duka suna da ra'ayin kada a yi aiki da hadisi daifi a koma cikin muqaddima ta imamu muslim muqaddimar sahih muslim wanda imamu nawawi ya musu sharhi al-minhaj a muqaddimar daliban ilimi a koma a gani yayi magana akan a iya aiki da hadisi daifi ko ba za a bayyana bara'i ba yace ba zai kafa hujja da hadisi daifi ba mutlaqan kuma haka a cikin muslim din daidai gurgudu yayi kokari haka ibn rajab ya fada al-hanbali Allah ya masa rahama mutum na hudu a cikin malaman da su basu yarda da aiki da hadisi da'ifi ba akwai al-hafiz abu zakariya an-naisaburi Allah ya masa rahama babban malamin hadisi yahya bin hafizul kabir ake ce da muhammad bin yahya az-zuhuli an-naisaburi imamu naisaburi kenan mai fatawa wato ba'da abihi bayan babansa yayi abin nan kuma shehu kujera shi yake bada fatawa ana masa laqabi da jikan ana ce da shi jikan gida ne da shi musamman wannan malamin gaba ɗaya gina gidan nan dan ya zai wa Allah bauta kawai ba abin da yake sai bauta wa Allah a cikin wannan gidan imam zahabi yake ce imam zuhuli yace naga malamai naga ƴaƴan malamai a yace amma wallahi ban taba ganin mutum irin wannan wato a wannan bawan Allah ba abidi ne iyaka ga ilimi ga bauta Allah ka san ba kowa Allah yake hada masa wannan ba wanda zaka ga akwai ilimi amma yana rauni wajen bauta ubangiji rauni da'af wani kuma Allah ya bashi bautar amma kuma ba ilimi wani kuma Allah ya hada masa biyu ya bashi karatu kuma yana da ibada ga ilimi ga azumin nafila ga qiyamul layl ga sadaka wajen bauta kuma sai kaga yafi karfin ka anan to wannan malami yana da ra'ayin cewa ba a yin aiki da hadisi da'ifi Abu Zur'at ar-Razi shi ma bai yarda da aiki da hadisi da'ifi ba Abu Hatim ar-Razi da Ibn Abi Hatim ar-Razi duk waɗannan ƴan Razi Razi din ba su yarda da aiki da hadisi da'ifi ba dukkansu Ibn Hibban shi ma haka kamar yadda malamai suka ce a cikin littafinsa al-Majruhin yayi wannan bayani Allah ya masa rahama da Imam Abu Sulaiman al-Khattabi mai ma'alim sunan sharhin Abu Dawud shi ma yana da wannan ra'ayi babu aiki da hadisi da'ifi Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi shi ma dai bai da ra'ayin aiki da hadisi da'ifi bai yadda ba Al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi shi ma dai ya hana yin aiki da hadisi mai rauni waɗannan mutane 11 dukkansu suna da ra'ayin kada a yi aiki da hadisi da'ifi wa uba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama shi ma bai yarda da aiki da hadisi da ifi ba yace la yajuzu an yata'ammada fi shari'ati ala al ahadith al da'ifa allati laysat sahiha wala hasana bai kamata ba a ganganta yin aiki ko a dogara ko a nufaci hadisai da'ifai waɗanda ba ingantattu ba ko kuma ba hadisai hasan ba ayi aiki da su kada ayi akwai ƙarin bayani da ya kamata mu fahimta shi Imam Ahmad din nan da aka ce da'if a wurin su saboda wannan zai taimaka mana kwarai dan dada karin goyen bayan ra'ayin kada ai aiki da hadisi dai da yawa yawa daga cikin su wadancan malamai da suka ce za ai aiki da hadisi dhaifan nan dhaif din nan a wajen su suna nufin hadisi hasani dan da asali a wajen mutaqaddimi hadisi kala biyu ne ya dai hadisi sahihi ya dhaif kenan duk hadisin da darajar sa bata kai wato sahihi ba koda ta dan saukaka dan to sunan sa hadisi dhaif daga baya aka samu fitar da hadisi kala na uku a tsakani shine hasan wasu malamai sun fada cewa wanda aka fara samu istilahi fitar da hadisi sahihi hasan dhaif shine imamu tirmizi abu isa tirmizi ina fata ana fahimta dole ce akwai wasu maganganun ba wannan ba to amma dai a da idan sun ce dhaif suna nufin hasan ne to kenan kaga ashe dai rashin aiki da hadisi dhaif din nan dai yana nan inje dhaiful mutaaraf ne wannan dhaif da muka sani ne yanzu wanda yake aqallu darajatan min alhadith alhasan wanda bai kai hadisi hasan daraja ba kun fahimci wannan da kyau ko yawa abu shama almaqdisi shi ma haka ya ce ba za a aiki da hadisi dhaifi ba kamar yadda malamai da yawa suka yi bayani haka Jalaluddin Dawani Ad-Dawani shi ma haka yana da wannan ra'ayin rashin aiki da hadisi dhaif Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani Imam Ash-Shawkani shi ma dai ai an san shi ko a duba irshadul fuhul ila taqiq al-haqq min ilm al-usul sannan akwai Siddiq Hasan Khan Siddiq Hasan Khan sultanul ulama kenan ko yawa to shi ma yana da wannan ra'ayi na kar ai aiki da hadisi dhaif Ahmad Muhammad Shakir shine na 17 akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama mai gidanmu kenan da muke karanta littafin sa dan shi ya ja mu wannan maganganun gaba daya akwai littafi ina littafin ne yake Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa wal Mawdu'a wannan littafin a ciki wannan mujalladi na biyar ne ban san ba bugun wasu yayi bayanai kamar yadda malamai suke faɗa kamar yadda kuma shi ma ya faɗa zan kuma kawo abin da ya faɗa akan aiki da hadisi dhaif samsam da ma Albani kam yana cikin masu ra'ayin hadisi dhaifi la kisa ka ji ya jirawa Imam An-Nawawi tunda ya faɗa a cikin muqaddimar jami'a sahihul jami' wanda yake da jami'us saghir sahihul jami' yayi bayani da kuma dhaiful jami' yace wallazi adinullahi bihi wa ad'u an-nasa ilayhi abinda nake bautawa Allah da shi kuma ina kiran mutane zuwa gare shi annal hadithu dhaif la yu'malu bihi mutlaqan hadisi dhaifi ba aiki da shi la fil fada'ili wal mustahabbati wala fi ghayrihima ba a aiki da hadisi dhaifi to akwai malamai masu tarin yawa wadanda suka yi magana akai ad-doktor Subhi As-Sari shi ma haka duk wannan ba su yadda ai aiki da hadisi dhaifi ba so rajin magana me hukuncin aiki da hadisi mai rauni maganganu da suka fi inganci cikin maganganun malamai suka fi inganci shine ba za a yi aiki da hadisi dhaifi ba wallahu ta'ala a'lamu abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa kamar haka akwai wani da cido cikin dattawan mu na wannan unguwa wadanda suna zama cikin haka kasa yace don Allah yana bukata a taimaka masa da addu'a ta musamman akan wata bukata da yake da ita cewa Allah ya biya masa to muna shaida mushi ya sakon ya zo kuma muna yi masa addu'a da sunan wannan masallaci da al'umma gaba daya Allah ya biya bukatar da ake nema kuma in larura ne Allah ya yi ta akwai kuma dan uwa da muke tare da shi anan shi ma da mahaifiyarsa ba ta da lafiya yau kusan sati guda kenan tana fama da jikinta jikin ba dadi yace yana bukatar yan uwa dai kamar da aka saba ana ce maka mutane da ajoyi to a dan agaza mata a sa ta addu'a ko Allah zai sauƙaƙa mata halin da take ciki to muna fatan Allah madaukin sarki ya ba ta lafiya kuma dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya a wannan dacijo da yazo yayi tambaya dacijo ne wanda yake Allah ya jarbe shi suna zama tare da wato ɗan shi a aure guda suna tattaunawa a matsayin sanin da cije ne suna iya kokarin su da za su taimaki sunna wannan ya kamata ya kara wa samari karin gwiwa da karfin gwiwa idan da cije mai furfura irin wannan yana zama a fafata da shi wajen isar da sakon Allah ya tabbatar da sunna annabi da kaga bai kamata saurayi matashi ya zama yana yin kasa a gwiwa wajen fadan gaskiya a duk inda yake ba ko a kasuwa yaje ana barna bai zai iya jarawa ba ko a wurin aiki ko a makaranta ko na makamancin wannan wannan kenan abu na biyu ina bada shawara wa shi dattijan iyakacin abinda za ku iya yi ku yi shi na bayanin gaskiya akan abinda Allah ya sanar da ku amma kada ku biye wa ƴan shi'a su zo su zauna suna jayayya da jidali da ku saboda musamman wala Allah ba zurfi kuka yi akan karatun addinin ba da sanin aqidun shi'a to za su yi amfani da wannan dama su yi ta sama muku rikici da jayayya a yi ta dauki ba dadi da tashin hankali a wannan wuri in kun gaya musu abin da kuka fahimta in sun yarda shi kenan idan ba su yarda ba ku rabu da su ku ce su zai samu malamai amma dai ku ba za a ba ku shi abu kuma ba za ku yi aiki da shi an ci ba abin da ya kamata ku yi kenan malamai sun hana wanda ba ya da zurfin ilimi ya rinka shiga jayayya ta ilimi saboda kar mu ce ya je ya fada cikin abin da bai sani ba ko aje a gaya masa wata magana da ba haka bane ya dauka din cewa haka din ne tayi wato haka din ne daidai ne so ya kamata mu kiyaye Allah ya ganar da mu yana tambaya akan auren mutu'a auren mutu'a jama'ar musulmi aure ne wanda yake musulunci ya haramta shi da an halatta shi da an halatta shi idan sahabbai suka je yaki suka dade a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wahayi cewa a ba su dama su dan yi wannan gajeren aure a wannan lokaci amma a shekarar Khaibar sai Allah madaukakin sarki yayi wa annabi din wahayi kamar yadda ya masa wahayi yace yayi to kuma ya sake masa wahayi a shekarar Khaibar shekara ta 7 kenan daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga karshe karshe kenan ya sake masa wahayi yace Allah ya haramta muku auren mutu'a kamar yadda ya haramta muku cin naman jaki na gida manzon Allah yayi wa sahabbai shela yace kar a ci jaki dan har akwai lokacin da an dora naman jaki akan tukwane an cika tukwane da nama na jaki annabi yasa a farar da tukwanin a zubar da su saboda Allah ya haramta kuma yace auren mutuwa wannan aure na mutuwa an haramta shi ila yaumil qiyama an tambayi a ina ne la Allah ba su da zurfin karatu yan shi an ka gaya musu da cijo hadisi mafi kusa littafi mafi kusa bulugul marami mafi kusa wanda yanzu nan ka mika nu zaka same shi a bulugul marami din a kitabun nikahi idan ka bude kitabun nikahi hadisin Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib shi ya ruwaito hadisi daga Annabi Ali yanda shi ya ruwaito hadisi daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin riwayar Bukhari ne da Muslim muttafaqun alaihi sai a koma a je kuma mu ji me za a ce kaga Allah ya ce me ke ka da cijo mai gidansu Ali da suke tuciyar shine mai gidansu shi ya ruwaito yace Annabi ya hana auren mutuwa ko ba haka bane to kuma in dai musulmi ne su sun yadda su musulmi ne to kuma cin Bukhari ne da Muslim saura kuma su gaya maka wata magana daban amma bayan nan akwai hadisai masu tarin yawa malam ikrima dan asamu lamba waya da cijin ka zo zan baka littafi guda akan haramcin auren mutu'a gaba daya bayanai da malaman musulunci suka yi kai har ma daga bakin wasu daga cikin malaman shi'a da suka ce lalle Allah ya haramta auren mutu'a zan ba da littafin sai ka rike ko da ba za ka iya karanta ba ka samu ya sai bi an gurku ya rinka biya maka dan ka zama malami akan auren mutu'a Allah ya gane da shi'a makareta ne wata lokaci a kansu shi yasa kaga idan aka mata cina man jakin gidan ku ko sai ku ci jakuna kamar yadda ku halarta auren mutuwa sai ku ci jakuna Allah ya gane da ku wannan bawan Allah yake cewa ina yi wa malam fatan alheri Allah malam ina so ka bani addu'a da zan dinka yi dan na kasance mai yawan fushi to Allah ya yi maka yawan fushi ko kuma cikin littafin nan na Hisnul Muslim ka siyo littafin Hisnul Muslim ne sai ka kawo zan nuna maka addu'o'i da zaka yi za su taimake ka wajen kawar da yawan bacin rai da fushi daga cikin su akwai la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil karim la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil karim yana taimakawa kwarai wajen sauke fushi sannan kuma ka yawaita addu'a cikin sujjada Allah ya yi maka dan yawan fushin abin zargi ne wannan ba Allah yace da Allah malam ya kamata a ja hankalin dalibai waɗanda ko suke kokarin musuluntar da wasu ne yace akwai abokina da ya shigar da wata mace musulunci amma bai yi mata magana akan shan giya da zina ba yace saboda gashi ta musulunta amma tana shan giya kuma tana ta zina yace saboda haka ma nazo da shi yau ai masa nasiha Allah mai da malam gida lafiya ai ya kamata kai masa ka ce ka zo da shi a karfafa masa gwiwa tunda har ya musuluntar da wata kai kuma baka ma musuluntar da kowa ba inda ya musuluntar da ita ba ta daina shan giya da zina ba ai koma kai zai ce mata to cikin kunshin da na baki akwai saura ba a shan giya ba a yin zina idan an musulunta kai mai uzuri watakila tunda ba watakila ba sana'ar sa bane ba kuma harkar ilimi yake akai akai ba zai iya kuskure so muna fatan Allah ya gane da mu kuma dalibai ku ta kokari kuna shigar da kalmar musulunci ga yan uwan ku dalibai da suke karatu a cikin jami'o'i da makarantu akwai arna da yawa akwai maguzawa da yawa a garin nan kuma wallahi za a wayi gari wallahi ina gaya muku za ku sha mamaki akwai yanzu wasu makarantu da kake gani a nan wallahi nake gaya maka maguzawa ne kaga mutum ba maguje ba haushe dan Kano alak malak sun waye yanzu suna karatun primary secondary har suna shigowa colleges of education din nan nan bici kaje nan nan bici college of education bici kaje kaga mutane hausawa amma wallahi gabatayen su arna ne kiristoci ne maguzawa ne kai hatta kai gama mutum musulmi wallahi malam sai koma ya koma ya rike dai ba kana ga dara kai musulmi ne dan Kano kai ba shi ba to Hausan ma yafi ka iyawa kuma yana nan a cikin ƙauyukan nan kuma yana da indigen kuma yana da asali duk abin da kake ga dara na cewa kai dan gari ne to shi ma dan gari ne mun yi sakaci mun zuba ido mun kyale su ba ma zuwa muna ce maka musu mu ne musu da'awa Kirista ya taho daga Jos, Kirista ya taho daga Inugu, Kirista ya taho daga Anacha, ya taho daga Anambra daga Akure, su taho su dauko motoci su zo su shiga kauyen Sumaila, kauyen Tudun Wada, kauyen wannan cikin kauyukan na wajen Bici-bici cikin ina ne? Mallam akwai maguzawa a jihar nan da yawa. A local government din akwai maguzawa da yawa. Su zo su tame da su Kirista. Conversion ne ai. Su asalin su ba su da addini maguzawa ne amma kiristocin sun riga ku zuwa ku kun tsaya a nan gari kun cakuɗa duk wa'azinmu ya ƙare a nan ba ma fita kullum ina faɗa ina maimaita yanzu yau ɗin nan da za mu sanar da cewa muna da wa'azi a Sumaila ko muna da wa'azi a Tudun Wada wallahi da ƙyar a samu mutum goma a cikin samari matasa a nan su ce bari su bi mu mu je mu yi wa'azin nan sai dai a bar malami shi kaɗai ya tafi da ƴan hizba duk wa'azin da muke fita muna yawo a local government din Kano da wajen Kano waye zai mota guda ya ce bari ya bi mu ba a zuwa babu encouragement amma inda suka ci gaba suke da'awar idan za a shiga kauyuka wa azi gayya suke yi a tafi da yawa dan su mutanen kauye suna da burin su rinka ganin baki sun shigo mu sai su ga shi addinin ne yana da kima amma an je wa'azi daga malami sai ɗan hizba kuma wasu ma tsoron ɗan hizban suke yi da ɗan agadin ana zazzare musu ido akwai inda aka je in an je da sun ji labarin za a zo wallahi sai su ƙara shiga daji wani abun fa ba da daddare za a je wallahi da rana za a je so ina so na gaya muku akwai rauni garin nan akwai rauni wajen fita da awa waje akwai rauni muna nan sai dai mu kare a nan wannan ya faɗa mu yi raddi wannan ya faɗa mu koke wannan ya faɗa mu yi kaza mu rinka fita a waje me yasa ba ma jin sanarwa yau malam wani da wani za a fita garin kaza za a je garin tudun wada za a je sumaila za a je sitti za a je garin maguza za a yi gagarumin wa'azi me yasa muna da rauni to shi yasa muna nan ana ta cin mu da yaki wallahi wata rana sai kun ga wani gwamna ya fito yana neman gwamna a garin nan kuma wallahi ba ma guje ne ko kuma kirista ne Allah ba kun saku ana shi ba akwai institution ai ba ku dalilin za ku ana shi dan Kano ne ba an ce dole sai dan Kano ba ko chairman local government su ta kama wa tukun musamman local government din da suke da dan dama dama wallahi su shiga su fita so muna da matsala da'awar ba mu damu da ita ba sai ka je ka zauna a jami'a kana karatu da wanda ba musulmi ba ku shekara hudu baka taba tallata mai musulunci ba ku shekara hudu baka taba kiran su kace bari kai mai wani abu na ihsani dan ya ga kyakkyawan dabi'unka na musulunci ba akwai kauyen da muka je fa a cikin kauyukan nan can wajen city city din nan muka je da'awa wallahi tallahi ba su ba muka shiga garin ba da yawa wasu daga cikin ko takila za su iya tunawa garin wallahi gagar shiga yi suka cewa suka ce ai an riga ku kuna ina ku kirista ne mu muka ce bari mu je mu ko gaishe ku mai wallahi sai ga samarin garin da sanduna da tsanu sun fufuto sun do garin ga ba mu ko duka mummuna ne mota nawa ne muka je ga kayan mun je da shi da yan sabulan mu da tsun mokara da man iya kokarin da muke a nan tare tsun ba masu kudin mu zalin mu ba wanda zai je kantin kware ya siyo dila yaji ya kawo a yayyan kaya di biyar biyar goma goma a ce a bawa yan maguza wannan dan su musulunta ba sa yi sai dai tsun mokara wani tsun man ma idan ya kawo maka narin tsaye da Allah ko wanke shi ba zai yi ba da haka zamu yi haka ake sunnar haka ake da'awar haka ake addini muna nan muna zaune sai dai mu ce gina gidaje masu tsada muna hawa motoci masu tsada muna cin abinci mai kyau muna kaza haka za a yi sunnar kamar Jafar yace sunnar garin nan kawai sai dai a wanke hula a karya ta a zo masallaci Allahu akbar ba a fita haka ma Jafar ya faɗa wallahi tallahi aiki babu me zai yi ba dan mun ci nasara anan muna da mu fita mutanen kauyen nan suna da bukata ga malam Ikirma nan shaida ne wallahi babu wa'azin da muke samun nasara sosai muke jin dadin sa irin wa'azin kauye ka je kaga idan muka fita kauyen nan na rantsi da Allah da ma ko sati bi da wuce muka wuce ba mun je wani gari can wajen gaba da wajen ba wani kauye can ciki muka je muka shiga duk garin suka hadu gaba daya da yara da yan mata da menene suna murna ai an ce wani malami ya zo daga Kano kwane ne wani sun hadu sun ci kauri in gaya maka murna motan mu cewa ke barkan ku da zuwa barkan ku da zuwa Allah ya saka da alheri suka zo suka hadu ina jin mun kai kusan karfe 11 da wala muna wa'azi ba wanda ita shi kuma ni ban ga wani ya gengedi ba har matan mun bara yanzu lakkan ma dai ta hayyawa lakcha can tunda ta yi yawa wani babu da kai ni ba rani ba ko barin zaba malam wani ne ko wani kai ni ba rani malam malam wani barin je gurin sa ma malam wani zai je gurin sa a fita mana a cikin waje a waje wallahi ina ga muku muna da rauni akan harkar fita kauyuka wa'azi ina fadin wannan saboda samari matasa gwanda ku yi committee kuma wani abun sha'awa da zan ga muku wallahi duk waɗanda suka kimtsa suka shirya kuka fita za ku je wa'azin kuna zuwa garin dagacin garin ko jauran garin ko hakimin garin kuka je ku gaishe shi kuka ce ku daga kaza kuke kuma ku ahlus sunna ne malaman ku a Kano su ne kun zo ne ku kawo musu ziyara kuma tara muku mutane za su yi wani yadda suke su ce Allah muku albarka ƴaƴan arziki a tara maka mutanen kauye kai musu wa'azi to amma ina ba ma zuwa sai kadan ina so in ce mana yayi kadan yayi kadan mu tsaya mu yi tunani mu ga ya zamu gyara to ni wannan da kace wai ka kawo shi in masa wa'azi yanzu kai zan yi wa'azi cikin nan yawa dan kai ban ga wa ka musulantar ba kai wannan ce da Allah ni ne matata muka samu sabani a gidan da nake zaman haya da wata mata ta ce mun dan izala kafiri ne wai makiyin manzon Allah ne amma ni saboda wannan abin da matar ta gaya mun sai na hana tawa matar mu'amala da ita nace kar ta sake alaka da ita shin nayi laifi kayi laifi dan ta ce maka kai dan izala ne dan wuta ne ko makiyin annabi ne ai yanzu kokari zakai kai a mu'amalarka ka nuna mata ba haka bane ka ci gaba da yi mata mu'amala ka kyautata mata kuma mijinta ka rinka kyautata masa ka gaya mata ba haka bane in ta ce haka ne sai ka ce hajiya ba haka bane baki gane ba ina tabbatar maka kyakkyawan mu'amala da ƴar kyautayi da zaka rinka yi mata wallahi sai ta zawo da kanta ta ce ta yi kuskure to dan wani ya zage ka ya ce ka dan izala ne makiyin annabi ne me yasa zaka daina mu'amala da shi ba wani dalili ka ci gaba da mu'amala da shi Allah ya ganar da shi kawai haka aka gaya musu malaman su ne suka gaya musu malaman su ne suka gaya musu su rinka gaya muku haka amma ba wai dan hakan kuke ba amma aiki ai ya nuna waye yake karanta hadisan annabi waye yake koya mutane addini waye yake wa'azi anan waye da mu yake sa karatuka ana karantar da mutane addini in ba halin sunna duk garin nan gaba daya to sai wani ya zai ce kai makiyin annabi ne kuma abin ya dame ka wai da Allah wannan yana neman karin bayani akan maganar da ake cewa wai dan shege yana da gadan ubansa eh ra'ayi ne cikin rayukan malamai wasu sun ce ba da shi wasu sun ce kuma yana da shi suka ce tunda dai dan shegen kala-kala ne akwai shegen da ba a san waye uban ba wanda karuwa ce ta yi yawo ta yi yawo ta yi yawo ba a san waye cikin ba wannan ba ce zai gaji wani ba amma karuwan da ko yarinyar da ta je wani ya yi mata ciki kuma an san wanda ya yi mata cikin ko ba haka bane ba an san waye ya yi mata cikin cikin na wane ne to babu wani dalili ingantacce da ya haramta wai wannan ya ci gadon shi ko ai wannan a danganta shi gare shi a danganta shi gare shi so wannan magana ce mai zurfin gaske wanda mun fara yin magana akan ta ba mu kammala ba insha Allah wani lokacin za mu fada da jawabi yanzu babu lokaci malam dan Allah a jawo malaman boko da hankalinsu akan koyarwarsu a ja hankalinsu akan koyarwa saboda yanzu haka yahudawa sun saka rashin tarbiya a karatun musulmi kamar haka sun shigar da koyawa yaro ilimin jima'i ba tare da yaro ya yi aure ba a cikin irin civic education din nan kenan da ake ita ma yarinyar da bata balaga ba ko sabuwar balaga ana ta koya mata yayin za ta yi da kaza da kaza da sauransu su kuma malaman boko sun sani wasu daga cikinsu musulmi amma sai su ci gaba da koyar da irin waɗannan darussa ga 'ya'yan musulmi so wannan mun yi magana a kai tun ba yau ba namun suna sani suka kawo wai yanzu wai ya zo wai malami yana musulmi ya je yana koyawa yara wai ilimin jima'i an sassauka shi a ciki abinda ake shi ne Allah dai sauki Allah sauki ana nuna wa yarinya ko yaro ina da ina ne zai taba a jikin mace ta ji daɗi shi ma ina ne za a taba a wajenta a jikinsa ya ji daɗi a zana dukkan al'aurar namiji ɗin a ce kaza ne nan guri kaza ne na mace ma a ce kaza ne da dai abubuwa dai waɗanda baki bane iya faɗansu ba ba su da daɗi waɗanda suke koyarwa sun faɗa mun yi huduma akai mun kawo takardun da littattafan da references littattafan da ake koya wa yaran da abin da ake koya musu din mun faɗa mun ce bai dace ba a rinka koyawa yara musulmi irin wannan. Akwai wani wanda yake da bukata sai an koya mai ilimin jima'i a makarantar boko, su suna da ma wajen aure na musulunci ba su da shi a yi. So badala ce da lalata tarbiyar mutane, amma malami wayayye, malami wayayye da ya waye yake da orientation na addini, in yazo yana sanin dabarun da yake yi, iskelin ya wuce kawai, kuma yaran su ci jarraban ba tare da matsala ba. So wannan laifi ne na kwamishinoninmu da muke da su na ilimi waɗanda za su iya gyarawa. Yanzu an saka wannan a cikin manhaja ta karatu, amma sun ƙi su sanya Qur'ani a cikin wayar da laifi. Sun kashe Hausar ma da take yaranmu ne na iyaye da kakanni, sun cancel sun ce ba dole bane, ba ra'ayi ta ba. Arabic ma da ake an cancel yan ce ba dole bane, ba ra'ayi ta ba. Ni mamakin da nake wannan, which kind of justification mutum zai iya yi ka shigar da wannan abin, ka ce a koya wa yara wannan yana da muhimmanci, amma ka kasa kawowa motion. Yanzu duk 'yan majalisar da muke da shi ta jiha ba su taɓa zama a majalisa suka ce ga motion sun sa gwamnati su saka karatun Qur'ani a makarantun sakandare na Kano, cewa lalle kowane yaro a koya masa larabci da Qur'ani saboda addininmu ne, ba su taɓa kawo motion akan wannan ba. Sai dai a je a kawo musu motion, za a sa doka akan wa'azi, a je a kawo musu, ba a ba su doka suka karanta suka fahimce ta ba, kurin a ce su ranta ba hannu. Har wani ya zo ya ce wai za mu ɗauki mataki akan kai, ka ɗauki mataki akan wa ƙuri'a ɗaya sai ta kada kai, wani ya taɓa mu ya gani. Wallahi wallahi tallahi ba magana wasa ba, da ikon Allah wallahi malamai suke tafiya duk abin da mutum zai yi zai yi, amma kai hankali da taɓa addini. Ga tsiya da rashin mutunci nan ana ta yi, kuna gani ba kwana ba, sai ku duk stikin akan wani abu daban da ya fi ƙarfinku. In kuna so ku kafa doka akan wa'azi, ku hana ƙungiyoyin addini, ku ce kowa ya bi alkitabu wa sunna, ko ba ka bane, ku kashe duk wata ɗariƙa ku kashe ta. Amma an zo an zagi Allah, ba ku iya ɗaukan mataki ba, an zagi manzon Allah, yara sun zagi Allah, sun zagi manzon Allah, sun fayyi a kasar, sun sa sunansu da lambobin wayansu Allah aka zaga, aka kira sunan wani shehi, aka ce wannan shehin uba ne, uba ne na Allah, haka aka faɗa a garin nan. Ba ku iya komai ba, kuma sun faɗi sunansu da lambar wayansu da malamansu da masu koya musu, ba ku iya ɗaukan matakin komai ba. Wasai wani ya zo yana shan AC yana motsawa a kujera, za su ɗauki mataki a kan masu wa'azi. Wancan waƙar me yasa ba ku hanawa? Waƙa ma kun kasa hanawa, kuma waye mai yin wa'azin? Zagin Annabi da aka yi a gurin wa'azi aka zage shi, a gurin maulidi aka zage shi. Maulidi sai ku hana maulidi, ku ce tun da an zage Annabi a wajen maulidi kun hana maulidi, haka za ku. Allah ya sauke. So dan kwana mu iyakaci wannan harkar ta mu, mu yi wa'azi ne mai bayani, kaga harkar gyara wannan abun ni ba nawa bane, kwarai da gaske. Cire waɗannan darussa daga manhajar karatu, iyakaci mu gaya musu, kuma wallahi malam duk sun sani. Sa wato babu mugun matsoraci a cikin harkar gwamnati irin Bahaushe, mugun matsoraci. Yanzu cikin sababbin jami'o'in nan, wani lecturer yake gaya mu, cikin sababbin federal universities din nan da aka kirkira, akwai wata jiha da wallahi nake gaya maka kafiran ciki suka zo suka ce wallahi tallahi dole ne sai an ware musu department mai zaman kansa na Christianity, dole ne. Kamar yadda akwai na sociology, akwai na biology, akwai na Islamic studies, akwai na waye, suka ce wallahi sai an ware musu, kuma ba su ne majority ba, kuma wallahi sai da aka bude. Amma mu musulmi ba za mu iya ba. Ina tambayar musulmi, yanzu dan Allah majalisar Kano ba za su iya kawo motion cewa a sa karatun Qur'ani a makarantun sakandare ya zama dole ba, dan duk dan musulmi ya iya karatun Qur'ani ko ba komai a wayar da yake idan za a yi a rinka sawa? Dan Allah ba za a iya ba? Akwai wani gwamna, akwai wata gwamnati da suka isa su ce dan me za mu lazumta mutane mu yan uwan musulmi, cewa muka yi akan musulmin Kano kawai, ba mu ce banda, ba mu ce da arnan Kano ba. Duk wani ɗa musulmi in dai sunansa musulmi ne a Kano, in dai zai secondary school a Kano, to dole ya yi Qur'ani, dole ya yi Arabiya. Yanzu in aka saka wannan an yi laifi? Kuma ba ra'ayi ya yi ba? To me yasa ba ra'ayi ba? me yasa ba ra'ayi ba
eh warai kuwa ai sai sun cire su gaba daya ai ba ma magana rage wallahi nan gaba in dai ba mu motsi ba ma magana ba muna shiru ba mun zuba ido wallahi wata ran sai sun cire islamic studies din ma gaba daya su kore ta da arabic din kat sai sun kore ta gaba daya ka neme ta ma ka rasa ba sai da yara a dan result din ma ana ya dan samu islamic din yanzu yara shi kai baran yo wallahi ba sai bara su yi ba sai to an ce musu ba dole bane to wannan fa mu da muke da iko muke da mulki kenan muke da doka mu muke da majority jihar mu ce nan ba mu ce fa a Enugu ba mu ce a wani shaba fa mu a nan fa ya gagara ka taba jin wanda majalisa musulmi ko a Abuja ko ina ana zama ya kawo wani motion da ya shafi musulunci wallahi ba sa iya matsorata ne wallahi ba sa iya suna nan suna gani fa aka kawo shi aka ce a cire rubutun arabiyyan nan a jami'a cikin kudin Najeriya ai ba kasar musulmi abanan bane wannan naira 10 naira 30 nan suka ce sai an cire aka cire kuma aka dauko tuta Isra'ila kuma aka sa ai Allah wadaran mutumin dan siyasar da bai da kishin addini eh su da wani amfani wallahi mu addini na shine a gaban mu mu zaman lafiyar mu da kai kana son addini baka son addini ba ruwan mu da kai shikenan kai wannan yace wai za su fara yin jarabawa shine yake so ya azumi uku dan tawassuli da shi yana da kyau eh kwarai kuwa aje kai azumi amma fa ka hada da karatu dan ka zuba azumi guda uku ba kai karatu ba inda zaka ji da Allah malam idan mutane biyu suka mutu a anguwa daya sai ya kasance daya daga cikin babban mutum ne mai fada aji dayan kuma talaka ne ya halatta a yi musu sallah tare da shi talakan nan a dan shi talakan nan ya samu jama'a eh ya halatta ai ya halatta a hada mutum 10 mutum 20 mutum 30 a yi musu sallah shi ina jin a tunaninsa idan an mutu da yawa kowa sai an mai sallah sai ai jera su ake yi an zo wannan makarar in an hauta ai ba wani babba ba wani karami malam in dai mutum ya kuskure ya yi hawo makaranta zance ya kare malam Allah ya saka da alkhairi malam me hukuncin mutum baligi namiji da yake shiga gidan mutane kuma da ƴan mata a gidan wai yana zuwa wai suna gaisawa kuma har idan ya ga gidan ba kowa sai ya fara neman ƴan matan gidan amma su iyayen ba su sani ba kuma sai ya fake da wai koya musu wai karatu wai shi dan boko ne wai amma idan an fada wa iyayen ba za su yarda ba kuma idan ya gama abinda zai yi da su sai ya fito yake fada wa abokanansa gashi abin da yake to wannan ai daga fada ma ka san ha'inci ne yau da rani annabi ya fada hadisi sahih bukhari muslim iyyakum wadkhulu ala an-nisa kunisanci shiga kan mata ku daina shiga gidan mata haka annabi ya fada idan zaka shiga wani gida lalle su sa hijabi su rufe jikin su assalamu alaikum ku gaisa ka fito amma ka kebance da sunan kana koya musu karatu daga kai sai su bai halarta ba wani bawan Allah barin gaya muku masu zuwa zance wani bawan Allah yana zuwa zance wajen yarinya a Saudiya ne a wajen zancen nan saboda ustazu ne shi mai kokari mai himma kullun in yaje sai ya ce a dauko Qur'ani a biya zancensa kenan ya biya mata Qur'ani har ya sa ta haddace izu 40 a zuwa zancensa sai ya aiko takarda ta tambaya ga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaini Allah ya masa rahama cewa akramaka Allah gashi nayi aikin alheri ina neman aure kuma ina dan zuwa muna ganawa an na haddatar da ita izu 40
sai Sheikh Muhammad Salih Usaimin yace to haramun kai warai kuwa yace haramun kai yace wa ya saka yace na farko dai annabi ya hana ya haramta halwa ka kebanta daga kai sai ita sai sa mun shafa da muna fada ko zance ne za a ji to lalle a yi shi a wurin da ana kallo kuma nesa nesa amma ka kebance ku shiga daki a sauke labule wai ana biya qur'ani a yace haramun ne bai halatta ba malami ne babban malami a Saudiya kuma malamin wannan zamani so wadanda suke shiga cikin mata su zauna ko masu zuwa sai mutum yaje ya dauki kujera ya zauna a tsakiyar mata wai suna gira matan wane ne matan makota ko abokanansa ne ko an yi zaman mutunci a da ana kaza duk wannan maguzanci ne ba addini bane so wannan abun haramun yake ji tsoron Allah Allah ya kara malan lafiya Allah mai da malan gida lafiya tambaya ta anan shine mutane mutum ne mutanen da suke mutuwa su kwana ba a kai su ba saboda wani dalili yasa ba a kai su ba ko kuma ba a gaggawar su ba sai bayan kwanaki su kuma yaushe ake dawo musu da ransu lokacin da dai aka musu wannan wanka aka nade su aka sa su a likafani aka kai su shine wannan dan lokacin da suke ciki kuma Allah ne ya san ya yake da su rayukan su dai suna hannun Ubangiji wannan shi malam yarinya ce shekara 13 wani abu yana fitowa daga gare ta ko da yaushe me za ta yi na farko dai ta je wurin likita a je a duba ta akwai ruwan infection da yake fitowa daga gaban mata yawanci ciwo ne cuta ne yana fitowa to a je likita ya tabbatar da menene ala ayi hal dai ba zai lalata mata alwala ba za ta iya yin tsarki idan ya zo amma mafi kyau in ya taba wandanta ko ya taba jikinta ta yi tsarki kafin ta yi sallah amma dai a je wurin likita idan an ga wani abu yana zuwa to a je wurin likita ya faɗi meye wannan abin sai ya bada maganin da zai tsaye da shi haka da makallahu a ja hankalin mata masu raina ko dangane da abin da mazajen suka kawo musu yace ni dai na gama haɗa laifi na kuma kai gidan matar da zan aura kwana biyu a tsakanin na je gurin ta shine ta ɗebo min wannan kaya ta watso min wai kamar ita a ce na rasa kayan da zan kai mata sai ƙananan atamfofi 800 wallahi malam in fayyace maka cin mutunci dai daban-daban ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba malam a yanzu dai abinda ake ciki na aika magabata na sun karɓo min kayana na ma fasa aurenta shine nake so malam ya jawo hankalin iyaye mata a kan irin wannan abubuwa da suke yi daga ƙarshe nake so in ce da malam abinda nayi yayi daidai Allah ya mai da malam gida lafiya ƙara malam lafiya to kaga da bai dan ya samu matsalar nan ba da bai aiko takardar nan ba ce so dan wannan kowa ya san dai ba abu ne na daidai ba bai kamata ba dan mutum ya dan hada dan abin da Allah ya hore masa dan yayi aure a je a watso masa wannan kaya a ce bara a karba ba gaskiya wannan ba mutunci bane ba kima bane kuma da yawa yawanci auren garin nan ya ginu akan haka ana da buri da yawa ana da buri da yawa kuma tsanantawa miji lokacin aure baya kawo alheri a zamantakewar aure duk wanda yaje yake da bukatar aure yaje ya kawo yan atamfofin da ya samu ina jin abinda Allah ya hore masa kenan ya kawo kuma wannan kaya fa ba tilas bane ba dole bane dai isani ne kyautatawa ne yana da kyau mutum kuma ya kyautatawa da abinda Allah ya hore masa a iya sani na a garin nan duk wanda yake da hali yake da dama yana so yayi bajinta akan kayan auren sa ma wasu ma habbirki ake taka musu kai dai Allah baka da wayo ne zaka je kai ta zuba kuɗi galiban ba a fiye yin rowa akan wannan janibin mutum in dai zai aure yana matsantawa ya ga yayi abin da yake zai faranta wa yarinya da iyayenta to amma wasu iyayen gaskiya ba sa fahimta ba sa gane haka kuma sun manta suna kuma mantawa da gangan dangane da halin da ake ciki duk wanda yake cikin ƙasar nan a cikin wannan kwanaki a cikin wannan lokaci shi ya san irin yadda yake rayuwa saboda ana cikin wani yanayi kasuwanni babu ciniki al'amura sun dakata
wanene wanene duk gashi nan dai abubuwa muna fatan Allah ya kawo mana buɗi so kowa ya sani cewa ana lallabawa ne ba kowa ne suke samun abin da suke so ba so dan me dan an kawo kayan aure za ku tattara ku watsarwa mutum ku zage shi ku gaya masa bakar magana kina da tabbas wanda zai zo neman ki nan gaba zai kawo miki kaya sama da haka to wasu ma suna yin auren babu ma kayan auren wasu ma auren ana yi ma uban ne yake siya wa angon ma auren kayan da zai sai wa yarinya ko ba ka bane ba so ba wani abu bane ba ko kwanan nan akwai auren da zan daura insha Allah ta'ala ma ta sarar wallahi kware da gaske kuma uban yarinya ya yadda ita ma yarinya ta yadda kuma yarinya fa ba magana fa gangariya wallahi kuma wallahi kaga albarkan zai kuma tana son kayanta tana son sai yana son nace je ka lalumu abinda Allah ya hore maka ko a leda bag saboda ai bara ya karya ba abinda Allah ya hore amma muna fada wanda yake da hali ya kyautata ba laifi bane dan kayi wa matarka kaya a kwati 20 30 40 in dai ba da alfahari bane amma kuma ayi hakuri ga wanda ya kawo dan abinda ya sawwaka ko ba ka bane ba uban yari ne yake cewa wallahi malam ni din nan da kake gani uwar yarinyar nan da na aure ta wallahi malam aleda bak na kai kayan lefanta aleda bak yace ga baki daya a bakan leda na hada komai na kai kuma karka ga kamar sa mun sujada suna murna amma yanzu gashi muna da yaya da samari da yan mata da waye ga sunan da yawa muna zaman lafiya ba abin da ya shafe mu amma kar wannan zamani a dauki kaya a kai mata ta watso su kofar gida ta zagi miji kun yi kuskure wallahi ni abin da nake faɗa in mutum ya zo auren yar ku wallahi in ma yace bai da hali ya nuna gajiya sa alaji ba da halin da zan yi mata kayan auren nan amma zan yi a hankali in Allah ya hore mu ku ba shi aure ta ko kai uban ka taimaka masa ko a masallacin unguwarsu a taimaka masa saboda a rage yawan yan matan a bakin titi a rage yawan samarin su ma a bakin titi su dan shiga daga ciki ko ba ka bane ba to abu ne ana da bukata kuma rayuwa ta zama abin da ta zama so gaskiya wannan abun ba daidai bane ba kuskure ne kai kuma abin da kai ba kai laifi ba daman ni da ma ka tambaye ni a lokacin ai ce maka zan yi ka hakura dan ba irin ka bace wannan yawa kuma kai ma da yake zancen da kaje kai ta zuwa wata kila ba kai ta mata wa'azi ka nuna mata duniya ba komai bace ba ta dauka wata kila kana ta aran riga kana zuwa ka aran riga ka je kai kwalliya ka fesa turaren da ba naka ba kaji dole sai tsammanin wani abu ne baiko amma in tun da ka nuna masa kandas ne ka nuna mata abushe kake kyama kaga da abin da ka kai mata baya ta kaguri ta karba ba idan akramakallah wannan idan yana nan ka zo ka samu malam Ikrima in ka fasa can din ka zo da wannan kayan auren insha Allah za a samu maka wuta mai dan dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله جماعة السلام عليكم ورحمة الله idan an yi sallah da Allah za a ba mu minti 2 minti 3 minti 5 kada wanda ya tashi za a nemi taimako na wata da muka yi alƙawari kuka yi ta mun fatawa ba ku tunatar da ni ba yawa to lalle ne yan agaji za a zaga da wanda suke da uniform da wanda ba su da uniform za a bi sahu mu ba da alƙawari saboda masallaci ya fada kwata yana buƙatar taimako lalle kar wanda ya tashi sai an zagaya da wanda zai bayar da wanda bai zai bayar ba an agaji sun gama bin sahu to shikenan fatawar ku ce ta sa na manta ban nemi taimako ba kuma wannan suka yi mun datti dan taka ba su tunatar da ni ba Allah ya ba da ikon taimaka kuma sai a dan fito da kuɗi tunda yanzu za mu yi sallah da an idar da sallah sai a bayar Allah ya taimaka mana amin